jihadin nan shi zai kawar muku da kanci da zilla da wulakanci kuma ku tashi kani ba to za a zo a yake ku hakira kuma aza muku kanci da zilla da wulakanci kaga kene jihadin nan shi ne mafi alkhairi gare ku shi da hanyar sa ne za ku tsaye da kafafunku ta hanyar sa ne za ku tsare mutuncinku ta hanyar sa ne za ku tsare addininku wannan a duniya kenan lahira kan ladan sa ba a magana haka Allah yake kai lokacin da kun tunta Allah to wannan gefan ku ku imani da Allah da manzon sa ku yi jihadi wannan shine gefan abin da za ku bayar da naku kasuwanci shi kuma Allah ta gefan sa ga abin da zai shine takayyar da zai muku na sage mai da kasuwanci kun ga wannan duka tashbihi ne kamantawa ne imani da zaku yi da jihadi sai Allah ya kamanta shi kaman kasuwanci ne kuma da naku gefe shi kuma Allah ga abin da zai ba ku ya gafir lakum dhunubakum zai gafarta muku dhunubanku gaba daya daga cikin falalar jihadi ana gafarta ma wanda ya yi jihadi dhunubansa gaba daya haka nan wani yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku aljanna wacce ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta ma'ana ƙarƙashin benayenta da itatuwa wa masakina tayyibatan ga matsugulai da haɗaɗa masu kyau ga su an ɗaukaka su suna can sama ƙodi sannan kuma ga su an ƙawata su bulan da aka gina su ma daga bulan zinariya sai bulan azurfa haka nan kaimomin cikin gidan aljanna an kera su ne daga lu'ulu'u da murja sai sheƙi suke yi haka nan kayan daɗi kala-kala duk abin da ido ke jin daɗin gani da abin da kunne ke jin daɗin ji da abin da harshe ke jin daɗin ɗanɗano duk Allah ya tanade ka wannan guri mai albarka sai sa Allah ya ce wa masakina tayyibatan sannan kuma har ila yau fi jannati adnin cikin aljanna ta dawwama kada dai duk daɗi duk girman daɗi ne ya zama da za ka ɗaga ka bai shi a ganin yana da gurɓacewa ta nan akwai ya gurɓace in kana ma tunanin cewa za ka ɗaga ka bai shi wani ma yana cewa la khaira li aishin munaqisatan lazzatuha biddikharin hadimin lazzati yace babu daɗi ga rayuwar da tuno da mutuwa kawai yana gurɓata maka ita to ita wannan madawwami ya ce ba mutuwa ba ƙarewa ba tsufa ba rashin lafiya babu lokacin da za ka ji ba ka jin daɗin abin saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko na makamancin haka ko da yaushe daɗin nan yana nan kuma madawwama a ciki daɗin bai ƙarewa ya bar su su ba ka ƙarewa su bar su sai Allah ya ce zalika alfawzul azim wannan shine rabo mai girma alfawzi shine mutum ya dace da abin da yake nema duk wanda ya dace da abin da yake nema to ya samu fawzi Allah ta'ala ya ba mu to da ka fawzi kamar yadda Allah ya bada shi a surata Ali Imran yace fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna faqad faz duk wanda aka gusar daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan shine wanda ya dace da fawzi ya dace da abin da yake nema kuma ya dace da kubuta daga abin da yake tsoro yake fargaba to kaga wannan tijara Allah ya ce tunjikum min azabin alim kaga wannan shine bangare daya na kubutarwa daga wuta bangare na biyu shine wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatin fi jannati 'adn sai sa Allah ya ce wannan shine babban rabo in akwai wani rabo to babu wanda ya kai wannan rabo girma ka dace da abin da kake nema ka kubuta daga abin da kake haufi Allah ya ba mu Allah ya ce Allah ya ce wa ukhra tuhibbuna da kuma wata a gaban duka wannan daukaka duka waɗannan da lahira Allah zai tsira da ku daga azaba da radadi a lahira Allah zai tsira da ku aljanna wacce ƙoramu ke gudana ƙarƙashin benayen da itatuwanta kuma kuna da matsugunai masu kyau masu alfarma duka ina a lahira. Allah ya ce ukhra tuhibbunaha, to kuma wata wacce kuna son ta ita ce wannan, wannan ta duniya ce, ta duniya mutane sun kama da tafi kusa da su. Saudaka Allah ya ce tuhibbunaha, ita ce nasru minallahi wa fathun qarib, nasara daga Allah da kuma buɗe makusanci nan kusa, ba daɗewa Allah zai ba ku nasara. Malaman fasara suka ce akan Qurayshawa zai ba ku buɗe a kan garin Makka, wasu kuma suka ce a buɗin da zai taho nan gaba bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne buɗin Rum da kuma buɗin Sham, duk waɗanda suka ɗauko bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tunda Allah ta'ala ya ce nasrun minallahi wa fathun qarib, kaga da suna iya shiga. To amma tunda ake qaribun zai fi kama da fathu Makka, saboda shi ne qaribun, kaga ba da daɗewa ba za ku ku samu wani wannan kuna sanin duk yana daga cikin abin da Allah zai ba ku. Kaga tagomashin jihadi yana da matuƙar amfani duniya da lahira. Lahira ladan su ba a magana, za a gafarta ma wanda ya yi jihadi daga ɗigon farko da jinin da ya fita wanda ya shahada, za a gafarta ma. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya lamunce ma duk wanda ya fita jihadi fi sabilillah, babu abin da ya fushe shi sai jihadi fi sabilillah. Allah ya lamunce masa in ya karɓi rayuwarsa, to Allah zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya. In kuma ya dawo, to zai dawo da alkhairi, an yafe masa zunubansa, kuma ga alkhairi ga ganima. To da haka waɗannan abubuwa duka suna ga mai jihadi. Allah ya ce fathun qaribun, zai ce wa bashiril mu'minina, kai ba mu'minai albishir, idan albishir ya fito haka ba a ce da kaza ba, kaga kan ce ana maka albishir da kaza. Kamar wa bashiril ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kaga wannan shi ne abin albishir, kai ba mu'minai albishir da kaza. Amma duk inda aka ce kai wa mutane albishir ba a ce da kaza ba, ma'ana ana nuna abin nan girman shi ya wuce duk inda kake tasawuri, kawai kai masa albishir. Ka haka ban gani mutum ya zo ya ce maka wani, ina maka bishara an maka haihuwa an sama maka ɗa, ka zo da bishara. Amma ka zo ya ce wani wani albishirinka, ka ga za ka ba ɗaukar abin da girma, saboda da gaya maka albishirinka a kan me ba sai daga baya gaya. To da haka wannan saboda girman abin Allah ya ce wa bashiril mu'min. Malam Abdurrahman Sa'adi tafsirinsa ya ce wannan ayar tana nuna bishara ga duk sauran mu'minai waɗanda ma ba su fita jihadi ba. Kuma bayanan da suka gabata suna bayani ne ga daraja da falalar wanda ya fita jihadi. Amma wannan da aka ce wa bashiril mu'minin, kaga ya kunshi har waɗanda ba su fita jihadi ba, domin kar a ɗauka cewa ba masu bishara ba masu dacewa da rabo sai kaɗai waɗanda suka fita jihadi. To ƙarshen ayar Allah ya nuna hatta ma waɗanda ba su fita jihadin ba, musamman waɗanda suke da uzuri. Kaga suna da uzurin fita jihadi, laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun. Wasu kuma ba su fita ba saboda wasu sun ɗauke musu, dama jihadi fardu kifaya ne, idan wanda suka isa suka fita to sun ɗauke ma sauran. To kaga waɗanda ba su fita ba saboda an ɗauke musu, to kaga su ma suna nan suna tunanin ina suke su kuma suna ita faɗin falalar masu jihadi. To da Allah ya ce wa bashiril mu'minin, to kaga su ma sun shiga kamar da malam Sa'adi ya ce. Allah ya sa mu da cikin su.
يا رب 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 يا
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا قولنا في إيمان وزمنه ما تتبقى الله wannan kira ne ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa su zamanto masu taimakon Allah. Allah ta'ala kuma bai buƙata taimako domin Allah shine al-Ghani mawadaci ya wadata daga komai, bai buƙata taimakon komai, duk kowa yake taimakawa kuma shi bai buƙata ba, babu wani abu da buƙatar taimakon sa, shi kuma bai da buƙata ba komai, amma Allah sai yana kiran taimakon addinin sa a matsayin taimakon sa. Ita in tansuru Allah yansurku wa yuthabbit aqdamakum, in kuka taimaki Allah, Allah zai taimake ku. A wata ayar ce wala yansuranna Allah man yansuruhu, wallahi Allah zai taimaki mai taimakon sa. To taimakon Allah ana nufin taimakon addini. Allah ya ce wa su imani ku zaman to masu taimakon Allah. Amma qala Isa ibn Maryam, kamar yadda annabi Isa dan Maryam ya ce, kaga faɗin annabi Isa dan Maryam, dan akai ga taimakon Allah ga hawariyawa, ma'anar tasbihin kamar yadda hawariyawa suka taimaki Allah, ku taimaki Allah kamar yadda hawariyawa suka taimaki Allah. To amma saboda muhimmancin taimakon su da kiran da aka musu da ansa kiran su, kun ga wannan abun alfahari ne da abin martaba ce gare su, an kira su kuma sun ansa kira. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina, kamar yadda annabi Isa dan Maryam ya ce da hawariyawa su ne sahabban annabi Isa, su ne hawariyawa. Ya ce da su man ansari ila Allah, wane ne mai taimaka min zuwa ga Allah, ko su wane ne za su taimaka min zuwa ga Allah. Da ya gaya wa hawariyawan, Allah ta'ala ya shirye su, ya ƙarfafe su, ya kuma musu muwafaƙa da karɓan addini. Alal hawariyuna nahnu ansarullah, suka ce aiko ga mu, mu ne masu taimakon Allah, mun shirya, mun yi imani da kai, kuma mun yarda a tsaye muke za mu taimaki addinin Allah da duk abin da muke iyawa. Daga nan annabi Isa ya dinga amfani da su wurin isar da saƙo, su yake aikawa su kai saƙonnin shi zuwa ga garuruwa na wannan yankin Sham, tsakanin Isra'ilawa da Kan'aniyawa da Yunaniyawa. Haka yi ta aike zuwa saƙo, suna zuwa suna isar da saƙon Allah, kuma suna da'awa wuri-wuri, suna kiran mutane zuwa ga imani da Allah da imani da annabi Isa ɗan Maryam Almasihu. Suka yi ta kira, shi ne Allah ya ce kamar yadda suka ce, suka tashi da wannan aiki ba ji ba gani. Kamar yadda nan sallar sanar shi ma Allah ya ƙarfafe shi da nashi hawariyawa, su ne sahabbansa, kuma musamman Ansar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tashi a duk aikin hajji, yana kira ga ƙabilun Larabawa da suka zo da garuruwa daban-daban zuwa Makka wurin aikin hajji. Ya ce hal min rajulin yu'inuni ala iblaghi risalati rabbi fa inna quraishan wana'uni min iblaghi risalati rabbi. Ya ce shin akwai wani bawan Allah da zai taimaka min wurin isar da saƙon Allah? Domin yahuwa Quraishawa sun hana min isar da saƙon Allah. To irin wannan kira ne mutanen Madina suka yi, suka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam, suka karɓi musulunci, suka koma garin Madina, sun gaya mutanensu, suka yi wata tawaga ta mutane da yawa, manya-manyan mutanen garin, suka zo suka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam, suka karɓi musulunci, musamman saboda su dama suna da labarin zuwan annabin ƙarshen zamani daga bakin Yahudawa. Kisa suka riga kowanne daga cikin ƙabilun Larabawa saurin karɓar musulunci, suka turo tawaga, suka ce sun ji kiran da yake yi, su a shirye suke su ba shi kariya, su taimaka masa ya isar da saƙon Allah. Suka yarjejeniya a lokacin daren Lailatul Aqaba ta jifa jamra, suka keɓe daga su sai manzo sallallahu alaihi wasallam, inda babu mai ganin su cikin Quraishawa, daga su sai manzo sallallahu alaihi wasallam, sai Al-Abbas. Al-Abbas babban manzo ne sallallahu alaihi wasallam, shi ne ya zo ya tsaya a matsayin wanda yake tare da manzo nashi na jini, kuma bai musulunta ba a lokacin, amma ta da yarjejeniya ne, kuma yarjejeniya da ta ƙunshi za a ɗan uwansu zai tafi gurin waɗannan mutane su riƙe shi. To sai ya gamsu da irin tanadin da aka wa ɗan uwansa kafin ya ce ya amince shi ba. To haka aka kula wa yarjejeniya, daga bisani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa gare su kace sun yi amsa alƙawari za su tsare shi daga dukkan abin da ke tsare iyalansu da diyarsu ma'ana in har wani abu zai kai ga cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to sai fa idan babu su babu iyalansu kuma haka waɗannan bayan Allah suka cika ta wannan alƙawari lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito yakin Badar bai fito da niyyar yaki ba ya fito da nufin kawai ya datse ayarin Qurayshawa shikenan ko da ya fito sai labari ya kai wa Abu Sufyan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito zai datse wannan ayari ya karbe sai Abu Sufyan ya dauki mataki biyu mataki na farko ya zai aika mutanen Makka cewa fa duke ku na cikin hatsari ku fito ku tsare dukiyar ku na biyu kuma ya sauya hanya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jira can sai labari ya isko shi cewa Abu Sufyan ya samu labarin fitowarsa kuma har ya sauya hanya kuma halin da yake cike zuga Qurayshawa can sun fito kwansu da kwarkwatarsa don su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya kuma lokacin a Madina ba cewa kowa ya fito ba cewa duk wanda ke da saurin wanda bai da nauyi wanda da ya je gida takobinsa zai ɗauko ya fito to ya tafi ya fito amma duk wanda ke da nauyin shiri ya zama shi ba sai an jira shi ba kaga wanda ya fito da su yan tsiraru ne sai ga shi za a fuskanci gagarumin rundunar ta Qurayshawa to da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa sahabbai ga halin da yake ciki ya ce ta shawar ya ce ashiru aliya ayyuhan nas sai sanna maka da ta ce yi magana ya ce ya rasulullahi ka zafa na annabi ya ce ya yi sai sake cewa ashiru aliya ayyuhan Umar ya tashi ya yi duk in ya faɗa sai wani ya tashi sai aka yi dace duk waɗanda suke tashi cikin muhajiruna ashe shi Sa'ad ibn Mu'adh ya lura da haka ya lura duk waɗanda suke tashi muhajirai ne in sun yi kuma sai annabi ya nuna ya je kamar har yanzu yana buƙatar ƙarin shawara sai Sa'ad ibn Mu'adh ya wuce ya ce ya rasulullahi mun fahimci kamar da mu kake kamar kana so ka je ta bakinmu mu mutanen Madina sai ta ce wallahi ya rasulullahi mun yi imani da kai mun yarda da kai mun gaskata ka kuma wallahi muna tare da kai duk inda za ka ja mu ko cikin teku za ka ce mu taho mu shiga za mu je ba za mu doke ba za ka same mu masu yarda ka ba sannan muna tare da kai kuma za mu ce maka sami'na wa ata'na ba ma faɗa maka irin abin da Yahudawa suka ce da annabi Musa sami'na wa ata'na ko idza anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna suka ce ba haka za mu gaya maka Tunaka da sallallahu alaihi wa sallam ya samu hawariyawa waɗanda suke masu tsayayyu kuma jajirtattu waɗanda suke sama da hawariyawan annabi Isa waɗannan hawariyawa nashi na ansar game da muhajiru to sun zama to a cikin dukkan hawariyawan annabi babu kamansu annabi ya faɗa wani hadisi ya ce ma min nabiyyin ba sallallahu alaihi wa sallam hawariyina wa ansar ya'khuduna bi sunnatihi wa ya'taduna bi hadihi annabi yace babu wani annabi da Allah ya kofa ta Allah ya sanya masa hawariya wanda mataimaka wadanda ke daukar sunnarsa kuma suna aiki da umarninsa a wani hadisi ya ce ko wani annabi yana da hawari mai hawari na shine Zubair to da ka hawariya manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana samu hawariyawa kuma ni'imar hawariyawa قال الحواريون نحن انصار الله الله كيف امن الطائفه من بني اسرائيل sai wata kungiya daga bani isra'ila suka yi imani saboda da'awar annabi isa tare da taimakawan hawariyawa wanda yasa annabi da'awa tana buƙatar mataimaka kuma annabi Allah ne ya aiko shi kuma Allah yake karfafa abinsa kuma Allah yake masa alƙawarin karfafa su kuma duk da haka sai Allah ta'ala yake karfafa su da waɗannan sabbin kuma ya ce su taimaka masa kuma da ke cewa annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru kaga tu'azziruhu ko karfafe shi kaga kana nabi kana kama haka Allah ya ce walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani isra'ila وأرسلنا إليهم وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعذرتموهم فكفيت هكذا وتعالى الله يتدى سابي إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه كنا كنت النبي أنا مقاتل متي مكان haka nan da'awar addini a ko ina tana bukatar mataimaka. Duk wani mai da'awa tana bukatar mataimaka da za su kama masa domin taimake keniyan nan shi ke sa aikin nan ya tafi yadda ya kamata, kuma shi ke sa aikin da'awa ya ita inda ya kamata. Allah ce fa amana ta'ifatu min bani isra'il, wadanda Allah ya nufin shari'a, Allah ya nufin su da shari'a sai suka shiryu. Wa kafara ta'ifa, wata kungiya kuma ta bijire, sune masu taurin kai, wadanda suka yi girman kai suka bijire suka nuna sun fi karfin su imani da shi. Allah ce fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, sai muka karfafa wadanda suka yi imani akan abokan gabansu. Fa asbahu zahirina, sai suka waye gari suke da galaba. Wannan karfafawa malamai sun yi sabani, wasu sun ce ana nufin an karfafe su da hujja. Kamar Nasara sun yi sabani, kamar da malamai suka yi ta kawo wani kusa yana cewa Abdullahi dan Abbas ya ce bayan Allah ya ɗauke Annabi Isa ɗan Maryam, lokacin da Allah ya tashi ɗauke shi, da Yahudawa aka gaje suka kai gulmarsa wurin sarakunan Rumawa da ke mallakansu, cewa ga wani ya zo yana so ya wargaza musu mulki, yana so ya ingiza mutane su yi musu tawaye. Suka ce to bai kuje da suka ce ai babu shawara kaman a halaka shi. Suka ce to kuje a je a halaka shi, dai halaka shi matsala. Shikenan Yahudawa suka ja gaba akan a zo a halaka Annabi Isa. Shikenan su huta su ci gaba da cin karansu, ba babbaka ba mai ce musu karkwi. Annabi Isa sai Allah ya sanar da shi, sai ya faɗa wa mutanensa cewa nan ba da daɗewa ba, waninku wasunku za su kafirce min so goma sha biyu. Ya ce akwai ya ce wane ne a cikinku zai yarda a sa mashi kamannina a kashe shi a madadina kuma yana tare da ni a gidan aljanna. Sai wani matashi ya ɗaga hannu ya ce gani, ya tashi ya ce gani ya ce zauna. Zanen Isa ya sake faɗa, yana kaman kowannin ya yi yaro ya sake hanatawa. Wannan matashin shi ka sake tashi ya ce gani, duk sauran su zai zauna. Ya sake ce masa zauna, sai da kai kashi na uku, sai ya ce to kai ne kuwa. Ya ce za a sama kamannina kuma za a kashe shakka a madadina, amma ba kana tare da ni a gidan aljanna. Shikenan gaba haka sai Allah ya ɗauke Annabi Isa ta wata taga ya yi sama da shi. Wannan bawan Allah aka samu shi kamannin Annabi Isa. Suna zuwa sai suka ralume shi, suka tafi da shi suka kashe shi a matsayin Annabi Isa. Daga nan shi ne sai su mabiya Annabi Isa suka kaskashi uku. Wasu suka ce ai Allah ne ya dama tare da mu, wanda yake tare da mu Annabi Isa ba kowa ba ne face Allah. Ya zauna wani ɗan lokaci da ya zo zama tare da mu, daga baya kuma ya haura sama ya ci gaba da mulkinsa. Ya ce to waɗannan ƙungiya su ake kira Yaƙubiyya. Yaƙubiyya suke cewa Annabi Isa Allah ne, Allah ne da kansa ya sauko, aka haife shi, aka rebe shi, ya tashi, ya isar da saƙo, ya yi gwagwarmaya, sannan kuma ya haura sama ya ci gaba da mulkinsa. Wannan su ne Yaƙubiyya. Wata ƙungiya kuma suka ce ɗan Allah ne tare da mu, Allah na nan a sama shi ne uba. Uwarsa Maryam ubansa shi ne Allah waliyazu billahi. Zaka suka ce yana tare da mu a lokacin da Allah ya ɗauke shi, don haka a gurinsa Annabi Isa ɗan Allah ne. Ƙungiya ta uku suka ce annabin Allah ne, bawan Allah ke tare da mu, Allah ya ɗauke abinsa zuwa sama. To waɗannan su ne musulmai. Sai aka dinga fafatawa. Waɗancan su biyun sai suka game. Kun wancan lokaci, kun kalwar har yanzu. Yahudawa masu Annabi Isa shi ne Allah, da masu cewa ɗan Allah ne, da masu cewa su uku ne, duk ba ka rabe su. Gaba ɗayansa sunansa Kirista, kuma sai yarda da juna, kuma suna fahimtar juna akan haka. A gurin waɗannan Annabi Isa shi ne Allah, ba wani Allah sai Annabi Isa Almasihu. A gurin waɗancan akwai Allah yana nan shi ne uba, shi Annabi Isa ɗa ne. Kuma sun haɗe kai. Haka waɗannan su biyu ƙungiyoyin ɓatattun sai suka game suna yaƙar wannan da ke tsaye a kan cewa Annabi Isa annabin Allah ne, bawan Allah ne, ba Allah ba ne, ba ɗan Allah ba ne. To shi ne Allah ya ce fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim asbahu zahirin, sai Allah ya bama waɗanda suke imani galaba a kansu. Wannan wani ƙauli ne. Wani ƙauli aka ce galabar da suka samu ba ta iko ba ce, ba ta ƙarfi ba ne. galaba ce ta hujja, da ka gurin wasu sun samu galaba, sun murkushe Yahudawa, sun zama da su ke rike da madafin komai, su waɗanda suka yi imani. Wani ƙaulin kuma aka ce a'a ba su samu nasara ba, nasarar su ita ce zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin bayan an yi wannan sabani, shikenan sai rikici ya kauce tsakanin su, suna ta faɗa, suna ta faɗa. Har aka kai lokacin da wani sarkin Romawa ya zo ya masa ya shiga Kirista. Ya zo yana so ya shiga Kirista, zuciyarsa ta karkata ga shiga addinin Kirista. Ya ce to amma bai ga bai san wani ɓangare zai shiga ba, tunda ɓangarorin suna cin karo da juna. Waɗannan sun ce Annabi Isa shi ne Allah, waɗannan sun ce Annabi Isa ɗan Allah ne, waɗannan sun ce a'a ba shi ba ne Allah, shi bawan Allah ne, manzon Allah ne. Za ka sai ce to bari zai kira su a zo a yi tafka muhawara a gaban shi. Ai muhawara, waɗanda ya ga sun fi ƙarfin hujja to su zai yarda da su sai ya karɓi nasu. Shi ke nan ya kira su aka zo muhawara. Kowa ya kafa hujja, waɗannan su ce su suna tare da su, Annabin Allah ne, bai taɓa cewa shi ɗan Allah ba ne. Kuma ga littafinsa, ga abin da ke cikin littafin, ga abin da ya ce, ga abin da Allah ya ce, ga shi suka kawo hujjoji gamsasso. Su ko waɗancan ba su da hujja, babu inda Annabi Isa ya ce shi ɗan Allah ne, babu inda ya ce shi ne Allah. Duk bayanansa cewa Ubangijinsa Allah shi ya yi masa kaza, Ubangijinsa Allah shi ya aiko shi. To amma da yake shi wannan sarki, dama kafin ya shiga addinin Nasara yana cikin addininsa na majusanci da shirka, sai ce to ba shi fa dama, shi dama bai taɓa yarda da addinin da za a ce ya bauta wa abin da bai gani ba, bai taɓa ba, bai ji ba, bai yarda da wannan. Da haka a ce wai addini bai ga ya bauta ma Allah da bai gan shi ba, kuma bai ji shi ba, bai taɓa shi ba. Ita bai yi wa ya bauta wa Allah sai ya gan shi ko ya taɓa shi ko ya ji ko wani abu makamancin. Da shi, don haka ku da kuka ce Annabi Isa ɗan Allah ne, kun ga ɗan Allah, suka ce sun gan shi yana tare da su kafin ya yi sama. Ya ce to bot. Ku da kuka ce shi Allah ne, kun gan shi, suka ce ƙwarai sun ga Allah. Sun zauna tare da Allah, sun ci abinci tare da Allah, sun yi tafiya tare da Allah, sun yi kaza tare da Allah. Ya ce gud. Ya ce ku da kuka ce Annabi Isa ba shi ba ne Allah, shi Annabin Allah ne, Allah ne ya aiko shi, shi ne Ubangijin kowa. Da kun taɓa ganin Allah, kuka ce Annabi Isa shi da gani. Kun taɓa jin maganar Allah, kun taɓa taɓa shi, a'a. Ya ce da kun gani ba ku da hujja, sai hujjojinsa a gurinsa ba su da hujja. Saboda ta nashi tunani, ta ta fikira, ta saɓa wa abin da suke, abin da yake. Shi kenan daga nan sai ya ce ya yi declaring, wai shi ne zai declaring ɗin addini, shi da ya shiga addini yanzu. Wai ya yi declaring waɗancan su ne ba su da gaskiya, su ne ba su da hujja. Da haka su waɗannan da suka ce Annabi Isa ɗan Allah ne, da waɗanda suka ce shi ne Allah, da waɗannan su ne na gaskiya. Kuma daga yau ya haramta wancan aƙida, ya haramta aƙida cewa Annabi Isa bawan Allah ne. Shi kenan fa, duk wani malami da duk wani mabiyin Annabi Isa da yake kan tabarkin cewa Annabi Isa Annabin Allah ne, bawan Allah ne, aka dinga bibiyarsa, a kashe su, a ƙona musu gidaje, a ƙona musu littattafai, haka suka dinga yi har aka wayi gari addinin Kiristanci bai san komai ba, sai cewa Allah uku ne ko Annabi Isa ɗan Allah ne ko shi ne Allah. Haka aka yi ta tafiya, kuma su ke da fawa. Gaskiya ba ta bayyana ba sai da zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa suka ce da Allah ya ce fa ayyadna allazina amanu, muka karfafa waɗanda suka yi imani. Musamman ma kun ga Allah bai ce daga cikinsu ba, kaga waɗanda suka yi imani amun ne, da waɗanda suka yi imani da Annabi Isa a lokacinsa sunansa allazina amanu, waɗanda suka yi imani da Annabi Musa a lokacinsa sunansa allazina amanu, waɗanda suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansa allazina amanu. To da haka Allah ya ce sai maka karfafa waɗanda suka yi imani a kan waɗancan, ka ga mu'minai Allah ya rinjayar da su a kan dukkan kafirai kowane irin nau'i daga cikin nau'ukansu. Allah ya ba su ƙarfi na ƙarfin soja, sun murƙushe su, sannan kuma Allah ya ba su ƙarfi ta hujja. To da haka wannan shi ne ƙaulin wasu daga cikin malamai, kuma wannan ƙaulin kun ga ashbahu, saboda Nasara waɗancan ba su samu fawa ba, sun ɗan samu ‘yar fawa kaɗan. Amma daga baya kuma waɗannan suka zo masu ɓatan suka rinjaye su, tana iya yiwuwa kuma kafin a kai ga haka sun samu galaba wacce wata ila ita ce Allah yake cewa fa yadan allazina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirina to da kala ai halin da yadda al'amari yake addinin Allah ba a galaba addinin Allah ba a rinjayarsa ko an rinjaye shi da karfi to ba a rinjaye shi da hujja babu yanda za a rinjaye addinin Allah da hujja haka nan ko an rinjaye addinin Allah da karfi to an rinjaye shi ne na dan wani lokaci na wucin gadi da Allah ke yin haka dan ya jarabu mu bane su ma wadannan ya jarabe su da cewa kaman suna kan gaskiya amma daga bisani to karfi da gallama da rinjaye da akiba kyakkyawa tana ga mu'mine tana ga imani da wanda take imani shi addinin Allah ba a murkushe shi kuma aka murkushe masu addini amma ba addinin bai murkusuwa kuma ko su masu addini duk lokacin da suka waiwayi addinin su suka dawo to Allah zai sake mayar musu da wannan bawa to wannan shi ne karshen wannan sura ta As-Saffi muna godiya ga Allah ta'ala da ya nuna mana tafsirin da ya kawo har wannan sura ta As-Saffi abinda muka faɗa daidai a wannan sura da surorin da suka gabace ta to daga Allah ne kuma mun yi ma Allah ta'ala godiya muna roƙon shi ya ƙara mana muwafaka da tawfiki inda muka faɗa ba daidai ba ko na yi kuskuren harshe ko subin da baka ko na fassara aya ba daidai ba a cikin wannan sura da surorin da suka gabace ta to wannan daga gare ni ne kuma Allah ta'ala muri'un daga wannan ɓata da kuskure ina roƙon Allah ya yafe min duk inda na yi kuskure na fassara aya ba daidai ba ko subutan harshe ko ta lalatsiya ko wani abu ya gane ina roƙon Allah ya yafe min kuskure na kuma ina roƙon Allah ya kauda wannan kuskure daga ƙwaƙwala duk inda ya shiga Allah ta'ala ya kauce muna roƙon Allah ta'ala ya sake ya nuna mana kamar yadda muka zo ƙarshen wannan sura to Allah ya nuna mana mun kai ƙarshen sauran surorin su ma to kamar da kuke gani mun zo gaba wannan gaba ita ce saurara isu biyar a ga haka daidai wurin tsayawa za mu tsaya kusan wannan sura a tafsirin bana bana insha Allah idan Allah ya kai mu baki da rai da lafiya bismillah za mu dora daga kan suratul jumu'a muna ga Allah ta'ala godiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ya ƙara mana muwafaka cikin abin da ya saura na wannan wata da abin da ya saura na rayuwar mu muna roƙon Allah ta'ala dukkan alkhairi da ke cikin wannan wata Allah ta'ala ya ba mu dukkan rabata da ya tare da cikin wannan wata Allah muna ke roƙo ya ba mu kaso mai tsoka a ciki za mu dan saurara a nan kamar da kuke gani mun yi baki hannuna na dama akwai malam Usman Jabo wani manjabo shine shugaban cibiyar dare da hawa wannan cibiyar aka santa da ke yada addini ba a nan garin Sokoto kawai ba har a nan kasa baki daya da ma kasashen ƙetare da haka yana da mutuwan da suka bakunce mu a wannan rijewa kuma insha Allah zai dan tofa mana albarkacin bakinsa game da abin da ke tafe na zakatul fitr hakanan hagu da ni bayan malam Kabiru Sabo akwai Professor Muntaka Yahya Al-Amin Professor Muntaka Yahya Al-Amin shine HOD na Shari'a Department sabon department da aka bude a Jami'ar Usman Danfodio wanda yanzu haka karkashin sa akwai bangarori guda uku kuma kowanne nan gaba insha Allah za a maida shi ya zama department mai cin gashin kansa akwai ita shari'a kanta dirasatul shari'a akwai kuma dirasatul qur'aniyya akwai dirasa za a bude department of qur'an shi ma yana nan yanzu haka yana tafiya duk a karkashin wannan department din shari'a kuma duk shike jagorancin akwai kuma department of hadith shi ma yana nan yana gudana duka a karkashin shari'a shike jagorancin nan ga Allah ya nuna mana to kowanne za a rabe shi amma yanzu duk suna dungule a cikin wannan department ta shari'a daga department ce guda ɗaya amma tana ɗauke da bangarori guda uku shi ma ya bakunce mu kuma ya dama sun saba bakuntan mu kuma insha Allah shi ma zai zama da tsaraba na abin da ya shafi idi da yadda ya kamata a mu'amalanci idi muna roƙon Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da za mu ji daga gare su
Masha Allah, Allah ya saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna 26 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekara 1447 kuma mun zo ƙarshe wannan shekara a bana insha Allah muna roƙon Allah ya goda muna fadi da badin da badin badin badadada la milaya a ce amin ba mai son mutuwa sai dole kalmukan lawan mai tambaya shi na tambaya ka ayin malamanmu bakinmu da suka zo yana ce don Allah malam shi idan aka ɗibar mini jini ina azumi azumin ya kare koko dai
malamai suna cewa idan jini aka ɗibi jini ba mai yawa ba kamar wanda ake test da shi bai ce da yawa kuma musamman idan akwai bukata ga yin test din sun ce wannan bai karya jini amma idan jini ya yi yawa kamar ka ɗibi jini a ƙara bodi to in kimiyyar ta yi yawa tana karya jini sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga mai ƙaho ya ce afdara alhajim wal mahjum da wanda ya ƙaho da wanda aka wa ƙaho azumin sa ya kare malamai sun ce wanda ya ƙaho saboda zuƙo jinin da yake yi to wannan gafan jinin yana shiga masa to daga nan aka samu azumin sa ya kare shi yasa suka ce yanzu sun fitar da fatawa idan mai ƙaho yana zuƙowa da wata na'ura ba da bakinsa ba to azumin sa bai karewa abinda ke sa azumin mai ƙaho ya karye shi ne idan ya zuƙo shi ko wanda yake da wanda aka zuƙon ma jini saboda ɗiban jini na raunana jiki to da daga nan an ɗebi jinin mutum to azumin sa ya kare to amma sun ce in kaɗan ne to malamai sun yi fatawar cewa bai kare azumi musamman idan akwai bukata ana bukatar ai ma ce ana fama da rashin lafiya ba a baka magani sai an san wace irin cuta ce ba a gano cutar sai an ma ce to da wannan babu laifi Allah ya samu
Allah wanda tambaya ne yana cewa cikin alkur'ani shina gani inda aka jallayi wajen sujuda to in ya kawo nan wace addu'a zai shirin yi mai ƙarfi domin bukata ta biya
shi sujadar tilawa ba guri bane na doguwar addu'a sujada ce da ake so ka yi in kana karatu ko kana cikin sallah ka zo kan wannan karatu ko ya doyi da karatu wannan sallah sai na karanta kaman sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwahu wa shaqqa samahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin da ira ira wannan mutum ya san irin wannan yayi to ba ba idan mutum ya addu'a ba amma ba guri bane da zaka tsaya ka tsawaita addu'a tunda sujada ce ta mahduri amma in kai addu'a yayi saboda wurin addu'a in kai subhanallahi rabbil a'la ma bi yayi
kuma kallon karatun da kai na shekaran jiya dangane da mata wanda yake suka hijira idan suka musulunta su ma mazajen su idan suka musulunta sai an sake daura sabon aure ko kuɗi
idan mace ta musulunta mijin ta bai musulunta ba to an ba shi dama har ta gama wannan ta gama idda idan daga musuluntar ta to auren su ya katse auren ya zama muhallal ya zama rajayi idan ya yi matsalinta kafin ta gama inda shi kenan ɗorawa za su yi auren sananan an ɗora a kan auren amma idan mai matsalinta ba sai bayan ta gama inda to shi kenan auren ya riga ya warware sai an sake wani sabon aure in yana so ya aure ta
saboda Allah ina hukuncin wanda yana da dukiya yana kasuwanci sai wasu inda yake ma'aikatan gwamnati ne suka zuba mai wasu kuɗi tare da shakuɗawa cikin kasuwancinsa kuma shi ya san cewa waɗannan kuɗin kamar dai ba matsayin albashin su ne ba dama ana yana jibin kamar dai akwai yake shigowa yake halatta yake haram don haka idan kuɗin sun isa nisabi da zakka za a yi musu zakka
za a musu zakka saboda kai yanzu ba ka da tabbas shi musulunci yana gina wani akan tabbas kai mutum ya kawo maka kuɗi ya ce kuɗinsa ne kai masa kasuwanci mai cikin hakkinka sai ka tambaye shi ta ina ya samu kuɗin an gane ko ba ka tambaye shi ta hoton da kai ba iya fiki ba ne ka ce mace ya akai ka samu tunda albashin ka kaza ne ya akai ka tara wannan kuɗi ka gama harkar ka bace iya ka ya kawo maka kuɗi yanda ya samo kuɗi wannan kuma tsakaninsa da Allah amma kai yanzu kuɗi na shi ne ya baka kuɗi ci gaba da mu'amala da in kasuwanci ne kai kasuwanci da in sai da sayarwa ne yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ciniki da yahudawa yana karban kyauta a gurin yahudawa tunda ya san yahudawa cikin mu'amalolinsa akwai riba Allah ya ce ba bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddim an sabilillahi kaseera wa akhdhihim ar-riba wa qad nahu anhu da ka san dauke ba ba komai bane annabi ya sani amma kuma duk haka bai hana an zama sa kyauta ya karba ba saboda bai da tabbas abin nan da suka bashi daga cikin na riban ne ko ko daga cikin ta wata hanya ce wacce ba ta riba ba to zaka idan baka da tabbas amma kana da tabbas cewa daga cikin haramun ne to kanka karba amma amma kada tabbas to shikenan ba sai sai ka tantance ba wallahi ba
الحمد لله وكا قرشان كان دوام ان شاء الله فيكم وبعدي دعاك ينزو اكمل الله ان موت ان جاب لي داكو في داو تك باش ودا سبب ما سوق ما سوق ان شاء الله ذا مصور علي كلم جوادي كلموني abin da ya shahi zakat da fitr wanda muka yi sani da hausa zakat fitr da kai wanda za a shirin yi insha Allah wannan da wabe zuwa jibi har ranar sallah kafin a fito da ido akan haka lawo modib ban jago malam usman jago kuma shugaban cibiya na darussawa da ke nan a gwiwa locus sokoto titin kaduna ran da ke sokoto insha Allah wata zai gabata كما قال الله فلتتفضل مشكورا كما قال الله
السلام عليكم يا جماعه
kuma da 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 ku 北京的话，那北京要充分助攻嘛，是吧？那他可能他安全部门，他应该安全部门在这儿。那当时他这一天呢，就是不干，如果真的真发了，如果真是这儿吧，我们也是双方还有三个地方共同组长是吧？把回来我们这个当时这里，我得去如果真交完，明天还得去。啊，回如果真交，如果真我就去了，那就没有交了。在那回如果真交，如果真没去的话，那就安排安排工作，他给你等一下。我如果真交完，你还得去，别拿他好从华南五股华南从华南那边去登记，把别人还得干一下，忽略一个那么重要的嘛，他可能完全不承认。Ama ya ya ananda mesti ada macam mana yang sebabkan luka cinta alujuk luka cinta. Jangan tu nari tuan tuan bagi dia mahukan mengkubiasa dua kiri. Umur yang tahu dia nak bagi dia. Kalau dia bagi anak sama tahu kurang dari dia tu kurang. Dia akan jadi macam. Tujuan mesti dia akan dia orang akan bawa dia nak ananda. Hanya yang dia ni dia muka. Jangan kerja ananda mesti jawab. Hanya macam. Kanan lupa kemudian cinta, sini harus cinta lagi. Cinta nak wajib apa? Pak orang nak kencing, aduh, mana kencing ini kena pulak bukan lah. Kena nak cakap dia, dia wajib apa? Kau mesti nak wajib apa? Begini dua aji jadi, nak cinta lah. Kemarin cinta, yang mana aku tu, pak itu cinta. Anak tak pak nak orang cinta. Misal diwanda, ia lakukan kai orang nak pati dari sana, bukan asalnya orang nak pati. Jangan kebaya orang nak pati di atas ini. Lakukan kai ini sebagai wajah, orang bantai sama orang. Kemarin banyak sekali sana wajah kami itu anti kiriiran sana. Tuhan tidak kai pak, saya sama dunia nak macam apa? Dia bacaan Tuhan seorang pun tidak bawa nama Tuhan. Ya ini aku awal, aku atau bapa doa nak orang berana. Tapi betul ni awal macam bayang rana rana dengan kaitan dengan ini. Dia awal rana rana dengan apa? Kure awal dah lepas kure kah dengan apa? Jadi bapa macam apa? Baru nak sembuh tu, kure sembuh tu dia ni. Waktu lepas kure berhenti macam apa ni? Betul nak apa nak? Kah ini cerah. Kita dapat berfikir, kalau kita dalam hidup sahaja itu mesti orang salah, kami akan ini. Karena semua orang dapat abu bujur, maka fatwa dan hukum berjalan terus jauh di tiap tiap alasan. Berpura untuk melihat sekali, yang sekali nanti kita memang dah pura kata beri lagi, tu yang sekali nanti jadi. Mungkin yang sekali mesti berdaya lagi, mungkin ada istirahat salah, ada jalan salah. तो या इस तरह की बेचते देखते बा या इस तरह की अमावस नल लेते दे बेचते बा तो बाय तावन तो तुम तो बाय नहीं किया ना था ऐसे उसको करने से ऐसे ही देगा जमाने का कूनों में ये वन जाने जा जिंदा तो हम तो वन तरफ उसको ले आए इस तरह की बेचते सुआ तो बेचते ना तो बाय बेचते Kita boleh demu penguasa, kita boleh demu sahaja ulam. Apa mungkin salah cakap kita mana? Kalau kita bukan, salah kau dah jemu jubil, jubu tidak cakap pun ada jemu berhenti. Tuna jemu baru berubah. Kita ini makan jemu masalah dengan yang ambil berhenti. Siapa rumah? Kita mungkin yang orang berhenti, ada yang tidak berhenti. Yang semua dalam kata ini hasil dari si, kita mungkin tahu ini hasil dari si sahaja kita dalam kata. Yang semua dalam kata dalam kumpulan kan ada orang berapa pencuaikan Allah Islam rana di depan ini, semua orang dah salah kau dalam kata ini. Awal ada satu asuman dalam kata kuno, semua orang berwala, awal nara jika itu berkuat kita. Apa nak cara kunci? Ini memang ada yang kita sudah kumpul memang ada keadaan ini. Wanda akan siapa tersangka? Wu anak itu kan kelima. Habis itu sama semua yang dikali. Si orang baik itu kaya ada keadaan ini. Kamu tu jaga. Apa yang malam ini cuma berada dari sini malam masa mungkin apa yang Tuhan ini pak. Rahimullah. Apa yang saya lakukan? kima ya fi abin cewa ana fitar da kima a madadin abada sai a kiman da kudi yana da shi sai a bayar da kudi a madadin abinci haka kuma daga cikin jami'a akwai tsarkin da suke kuma da kalafi akwai al'adun bakari kima da na ra'ayi cewa ana fitar da kima wannan tsawon ana cikin ranar haka kuma da kisa kai irin da abu zai zaɓi da tsohon rabi Allah wa ta biyar da ake abu zai zaɓa bai abu zai na abu zai na abu zai na abu ana cikin kima bai da ba da kima bai da kuma ba da ne to wannan dai shi ne kuma da kake niyya ya fi da kaka ya fi da kafai ko kaka yana yiwa yana iya sama wanda yake wannan kima a baya da yake ya ka amfani da wannan da'awa to sai a rasa wannan kauyen da wannan masaba ka Abu Hanifa da wannan kauyen da kan zuwa ga Ali sai amfani da shi to sai da ya fama shi ne karwa kila bai ta da duk wannan da yake kanta abinci dole sai ya kauna abinci na nawa kai sai bayar da kudi to a irin wannan sai a kuma wannan masaba sai a rasa amma in ba wannan dukkan to duka da abinci ya zo amma da abu ko mata a ga cewa wannan kima ta ci amfani da shi kana kan da zama ba to ana amfani da wannan fatawa ta masu Abu Hanifa da sauran malakai shi da fara Allah ta ala da rawu ido kuma ya tsara mana da kai wa salatu da Allah wa rahmani da shara Allah ila ila da
ma sha Allah mun keji bayani da gani da abin da ya shahi zakatul fitr a gurguje da akwai lokaci modaj banjabo ya bude wannan aiki zuwa to muna kai isha'i sannan ziyara ainihin muqaddama Allah ya saka mai da alkhairi abu na gaba shine jawabi dan gane da irin kudaden da aka taimakon da aka samu ko mun malam mutaka professor mutaka ya alamin kuma HOD na shari'a su ma nan kodi da ba su da ke nan Sokoto insha Allah shi zai gabatar da abin da ya shahi wato abin nan idi kenan bayan an kammala zakatul fitr kuma sai a yi ta idi idan Allah subhanahu ta'ala nuna mana rana mu muna roƙo Allah shi nuna muna da ko alhamis ko juma'a muna jiranta insha Allah Allah nuna muna karmakallahu sai a muna bayani kai ma Allah ya ce a bada minti biyar saboda lokaci na tafiya
masha Allah a zo daga Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجاءتك بتم الله دي حدا مو gabaki daya a wannan rana mai albarka wanda wannan tafsiri da ake a wannan masallaci ya kawo karshe na wannan shekara Allah shukura mana fadin barada kuma Allah ya saka ma malan da sauran masu shiryawa da alheri ina godiya da damar da mallan ke bani duk shekara in zan ci wani abu tare da cewa ni karamin ɗalibi ne ko cikin ɗalibansa jagoranci kuma a musu na muke shi ma wata rana zai zo shi saman shodi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu bacci an umarci yin magana game da abin da ya shafi sallar idi ta sallar idi dai an shar'anta ta shekara ta ɗaya da hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya zo madina ya iske yara suna wasu tsanne suna da wasu ranuka guda biyu wanda suke wasa matsayin idi sosai ya tambaya aka ce ai lokacin da yahudawa abinda ya sa suka murna wannan lokaci lokacin da wato annabi musa ya samu nasara ta game da fir'auna saboda haka dai akwai ranuka guda biyu waɗanda ya sama ya canza su ya ya zama sallar idil fitr da kuma wata idin sallah babba wannan sallah wato fardu kifaya ce ga masaba hanabila don kake fardu kifaya in wasu sun zo sun isa wasu amma ga masaba mutamalikiya da shafi'iya sunna ce mai ƙarfi ga masaba hanabila hanafiya dole na a ce sallar idi saboda haka ga al'ayyar halde abuna mai ƙarfi sannan ɗaya ranar tsawuci da kamata a ce duk shekara har shekara ba a ce ke suka ce sallar idi ta kuce ma ya kamata a yi kokari a ce da yare da sauransu sharuɗanta sallar idi ba a yanta lokaci mai shiga ba tolice lokaci ya shiga na hituwar rana in ta zo wasu kasashe irin Saudi Arabia za ka ga tun bakwai da wani abu a ganin sallar Eid ko shida da wani abu ya danganta daga hituwar rana irin nan wuraren mu ana sa lokuta kuma wani masallaci daidai gwargwaron su suke yi wanda ka shiga lokaci sharɗi ne sa'annan kuma dole a samu mutane masu yawa aƙalla ka a kasu samun mutum uku ga sallar Eid ba ta halatta ga abin da ba ce mutum uku ba sa'annan wanda an matashi sallar Eid ba dole sai gare shi ba sai ta haka ta yi Abuja ko ka zo Sokoto to sallar Eid ba dole sai gare shi ba yadda ake yin sallar Eid da kuma abin da ake karantawa a cikinta sallar Eid dai raka'a biyu ce raka'a biyu ce wato liman yana kabbara wato guda bakwai bayan kabbara ta farko da shida mamu wato bayan kabbara haram da raka'a ta farko kafin ya fara karatu sa'annan yana kabbara guda biyar wato ga raka'a ta biyu wannan bisa ga jamhur kuma saboda malikiya a raka'a ta biyu wato liman yana karanta ta farko yana yin wato kabbara bakwai har ta haraba bakwai zai zama saboda malikiya wato ka la'ayi ta da yake dai mamu ya kaka bi liman in la in mutum na liman na yana bin masaba hanafiya ko wace to sai ya san kabbara nawa zai amma kai mamu to duk kabbara nawa zai yi sai ka ci bayan wannan abubuwan da ake karantawa wato an so a karanta suratul gashiya suratul sabbih ismi rabbikal a'la raka'a ta farko suratul gashiya raka'a ta biyu ko kuma a karanta suratul qaf raka'a ta farko da yaktar batis sa'a a raka'a ta biyu sa'annan kuma an so wato a daga hannaye wajen kabbara nan kace Allahu akbar daga hannu haka sa'annan kuma an so a yi zikiri tsakanin kabbara da wata cigabanta yana da kyau liman in ya yi kabbara ya dan tsaya kaɗan ya yi sakata ta hanshi wata kabbara sa'annan bayan an ƙara sallar Eid akwai huduba da ake yi wannan huduba yanki ce daga cikin sallar Eid sunna ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske wanda ka sunna ce a saurare ta sa'annan akwai ishu wanda ya shafi nahila a masallacin Eid idan mutum ya zo ya danganta akwai inda ake kira musalla akwai kuma almasjid ba sawa'un ko masallaci na ko musalla to abinda dai ya inganta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai sallah wato arka'a ju ko bai nahila gabanin ta ba ko bayan ta wannan shi inganta amma masaba hanafiya a shafi'iya suna ganin cewa wato tabbaci ce kenan in ka shiga masallaci da masallacin Makka ko da Madina ka samu kai wannan masaba a shafi'iya kenan haka nan kuma abinda ya shafi wato wanda ya iske liman da ni ake da shiko sallar sallar Eid in ka samu ta shiga ka samu sallar Eid a ce ka zo an yi raka'a ta farko duk an gama kabar da ake an yi ta biyu ka samu ta shiga kawai to ka samu sallar Eid da ishu na ƙarshe can sallar Eid ana ranka ta in yanzu sallar Eid ta kucce ne ka ta tana da muhimmanci ko ta kucce mana shin muna ranka ta lallai ana iya ranka sallar Eid idan ta kucce ma mutum wannan yinin ya samu ya ranka ta ko kuma yinin da ke bi mata ya samu ya ranka ta ya tabbata wato sahabi Anas bin Malik wato idan sallar Eid ta kucce mishi wato a basara yakan tara wato iyalinsa wato da waɗanda aka tare da shi bayansa wato sai ya yi sallah tare da su raka'a biyu kuma ya kabbarori a cikinsu ne Allah duk wanda ake so ga sallar Eid ranar Eid abinda ake so ana so a yi wanka gabanin a hito zuwa masallaci zuwa sallah ana so a yi wanka yana da kyau kuma a sa tuwahi mai kyau in mutum bai da sabon tuwahi zai sa waɗanda sauƙaƙa sallar Eid wanga da za mu yi na sallar ƙarama ana so a ɗan samu wani abu an kaci kafora ko ɗan yoga ko ɗan dabino ko shayi ɗan wani abu dai a kare a rushe kan ya ta yi sallah sannan kuma cikin abin da ake so ana so wato a yi ta kabbara da an ce an ga wata to sai a ci gaba da kabbara in ka zo Saudi Arabia ko wasu ƙasashe abin da ma zai sa kila ka gano an ga wata ko baka saurari rediyo ba za ka ga an yi ta kabbarori in ma kana nan harami za ka ga an ɗan ɗora sakin rubuta haka alama dai ta murna saboda haka yana da kyau da an ce an ga wata ɗora kabbara wato a ɗora kabbara har zuwa liman ya shigo masallacin Eid sannan za a yanki kabura wannan ya ce wa mallam ne ake sa a karanta ne a kabura da ake sa a yi akwai siya guda yawa waɗanda suka inganta a garkin su akwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah akwai Allahu akbar walillahi alhamdu Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila wanda haka cikin abubuwan da ake tsorar sallah shine murna ta juna murna wato albarka da arziki murka da riskuwa ramadana kuma an samu ayin sallah Allah shi karba ana son a yi kawa ana son kuma a canza hanya hanyar da an kafi wajen dawowa a canza ta in yayi in bai yi ba kuma babu ne sannan a nisanci sharholiya sannan nan ya shirya ganga ta yi da an ce an yi idi wani wani abubuwan da an kafa jisannu na za a mashe su ce ai an sake dorawa an sake dorawa akwai wasu wurare na nan kuma na wasanni inda aka haɗuwa maza da mata abu zakazanta ta zo wani wuri ko nan Sokoto ko wucewa da kai akwai wahala yana da kyau mu kiyaye ƴaƴanmu da kuma iyalinmu daga duk wani abu wanda ya zama wato bai da kyau babu laihi yara a ɗanyen lilo a kai su lilo na murnar sallah ba laihi na ba ko ɗan wani abu amma dai ko irin taron da ake nasarar da zumunci amma duk wani abu wanda zai kaiwa ga lalata aikin da ya gabata to a kiyaye shi a nan wannan shaɗa abin da ya saukaka saboda babu lokaci Allah ya saka mallan da alheri kuma Allah shi maimaita mana Allah shi gafarta mana ga baki ɗaya Allah shi ba mana subhanaka allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk
mashallah mashallah an saurare takaitaccen jawabi akan professor yaya mutakai ya lamin Allah ya saka mai da alkhairi abu na gaba shine jawabin shi dangulungun sheik fadilati sheik doctor muhammad sani abdullahi jos wanda zai bayani dangane da abin da ya shahi committee marayu abin da aka samu da kuma masallaci da fatan Allah ya saka muku wani alkhairi bayan shi kuma Allah rahmamu sheik muhammad nur umar abin nan kai insha Allah zai ruhi taro da addu'a Allah shi biya mana kowa bukatun ya alkhairi tabarakallah wa lak tawashu
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda kuma mun ce ba mun kare mun ce mun kuma rayu dan Allah da Allah alhamdulillah da shi wannan ce mun kuma samu abubuwa kamar haka da farko mun samu a tamfa 35 mun samu kayan yara mata wanda su yi an sa ma da ba a ce musu tsofaffi da ba da an sa mu mai kansu kuma marayu za su yi murna mun samu kayan mata shi ma fit guda 8 sai kuɗi da aka samu an samu zunzurutun kuɗi da aka tura ta kawun ɗin masallaci na taliba wanda shi ma kai kefan ce ga taimakon marayu an samu kuɗi a cikin sa 400,000 kuɗi da aka zuba ta kawun taliba sai kuɗi da aka bayar da kashi da wanda aka zuba a cikin akwatuna su kuma mun samu 232,000 da aka jimillar kuɗin da aka samu 637,000 dole na kuɗi su aka rarrabawa yara marayu da uwayensu za ka mun sami gida gida guda 30 kuma kowane gida da ke zo ne gida guda 30 ana da uwar marayu guda to za ka uwar marayu an musu na gida da ya ce kuma za ka samu haka nan kuma an samu yara waɗanda aka ba ma wasu ɗan yaro 150 wanda ta kafa idanta daga wannan wannan shi ne abin da ya na wanda ya shafi wannan kuwa yadda ne da marayu muna ruwan Allah ya haka mato wanda ta zama da wani bawa wannan al'amari da alkhairi haka nan muna ruwan Allah ta la ya saka ma wannan kwamiti da wannan masallaci wanda ta kai nan kokari wurin ganin cewa an tara wannan kuɗi da kuma an sami shi musamman shi ba kuma ɗaya ne wanda yake tsaye a kan wannan aiki muna ruwan Allah ya samu da alkhairi haka nan muna ruwan Allah ya samu
Alhamdulillah ya kawo ne kuma ya nemo wannan samun lafiya kuma ya 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 k
كما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن